السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدى مكساب هدوى أولا مسلا شمي البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسكو أبوجا دان كارن تلتا في ممي البركة إن شاء الله نا شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان ذا اكا بيسني ذا الشمائل المحمديه تاليف نا ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله عليه بسا غوري وا ذا يدا ذا امين cewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umurni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ƙara mana ƙaunarsa Allah ya ƙara mana son sa Allah ya ƙara mana koyi da shi Allah ta'ala ya ƙara taimakon mu wajen ba wa sunnarsa kariya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna kuma ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala buƙatu da muke da shi a ɗaiɗaiku Allah ta'ala ya biya mana jarrabawa da muke da su a ƙasar nan musamman abin da ya shafi bangare na tsaro a arewacin ƙasa Allah ta'ala ya wuce mana gaba Allah ta'ala ya magance mana waɗanda al'amarin yake hannunsu na amana Allah ta'ala ya tallafa musu ya ba su ikon shawo kan wannan al'amari din muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda yake jin daɗin abin da ke faruwa ko yake taimakawa wajen halakar da rayuka Allah ya shirye shi idan ba mai shiruwa ba ne Allah ta'ala ya maida sharri da fitina da bala'i ta kare a kansu Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا. Allah ta'ala ya kawo ƙarshen fitintunu da ake ciki, kuma waɗanda suke cin riba da wannan Allah ya maida bala'in a kansu. Allah ta'ala ya kare salihan bayinsa. Dukkan wanda ke jin daɗin abin da ke faruwa Allah ya shirye shi, in ba mai shiryuwa ba ne Allah ya maida bala'in a kansa. Dukkan wani wanda ke taimakawa abin ya ci gaba na lalacewa Allah ya shirye shi, in ba mai shiryuwa ba ne Allah ta'ala ya maida bala'in a kansa. Allah ta'ala ya amintar da mu, Allah ta'ala ya amintar da mu, Allah ta'ala ya amintar da mu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 85 ko a cikin babi na 52, babu ma ja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau muna 6 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira shekara ta 1442, kamar yadda sanarwa ta gabata daga Sultanul Muslimin cewa wata na Rabi'ul Awwal ya cika kwana 30 a Najeriya. Yau da ikon Allah kenan sai ya zama 6 ne ga wata. Babu laifi mu fara duba abin da ya sawwaka na tambayoyi kamar yadda aka saba. Wannan ya ce, assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara jagoranci cikin lamuranka, kuma ya ji kanyayenka, ya sa aljanna ce makoma. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, ne ina neman addu'a ne wajenka da sauran masu sauraron karatu. Kan yanzu ba na iya zuwa wajen karatu saboda jarrabawa da nake fama da shi, kusan shekaru 30 nake fama da shi. Shi ne haka kawai jikina sai ya yi ta ƙaiƙayi har ya kai da ya sumar da ni, har na tsinci kaina a asibiti. Na yi magani amma Allah bai yi na samu lafiya ba. Shi ne nake neman addu'o'inku da shawara a wurin malam. Jazakumullahu khaira. Muna maka addu'a da as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, 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 as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Allah ta'ala ya baka lafiya. Shawara da nake bayarwa, kuma akwai nasiha da muka taba yi a nan a amsa tambayoyi shekara 3 da kadan da ya wuce akan yin sadaka, dawo marzakum bis sadaka. Na yi magana mai tsawo akan muhimmancin yin sadaka wajen magance cututtuka ko rashin lafiya, musamman sadaka na ruwa ta bangaren yin famfo ko rijiya ko bohol ko sayan ruwan gwargwadon abin da ya sawwaka a sadakar da shi. Na yi magana mai tsawo da babu lokacin maimaitawa. Ina gaba ne bi ka waiwayi wannan darasi din, a neme shi a wurin masu sai da kasusuwa da karatuka da ake yi, a saurara a yi aiki da shi. Insha Allahu ta'ala za a samu dacewa, kuma a wajen yin wannan a riƙa yi da yaƙini. In mutum yana yi, kada ya riƙa zaton ko za a karɓa ko ba za a karɓa ba. Ƙa'ida, idan kana addu'a kana roƙon Allah, ka riƙa samun yaƙinin cewa insha Allahu Allah ya karɓa. amma wanda yake addu'a yake kokantun to ko za a karba ko ma ba za a yi ba to waɗannan mutane Allah baya karban addu'ar su kamar yadda ya tabbata a sunna waɗanda Allah yake karban addu'ar su ne wanda suke da yaqini akan Allah sun san Allah mai tausayi ne ar-rahim ne sun san Allah ar-rahman ne sun san Allah as-sami ne yana amsa addu'a masu yaqini da Allah sune Allah yake karban addu'ar su amma wanda ba su da yaqini a wurin suke barin kayan su Allah ta'ala ya kare mu gaba daya wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya cika mahaifan mu amin ya hayyu ya qayyum malan ni ce nayi tafiya sai zan bi sallar isha'i kuma ni kasar nake yi to idan nabi jami'i yayi zan yi raka'a biyu zan yi ko hudu zan bi ya ta'allaka da limamin me yake yi idan limamin matafiyi ne irin ki so idan yayi biyu ke ma sai ki biyu a sallar isha idan kuma liman mazaunin gida ne ba matafiyi ba kamar mutun ya shigo Abuja sai ya zo nan sallah sai ya samu liman da ke libanci mazauni ne zai raka'a hudu to kai idan kana bin liman sallah ko kai matafiyi ne kana cika sallah ne gwargwadon yadda liman yake yi akwai hadisi na Ibn Abbas radiyallahu anhu wanda yake cikin sahih Muslim hadisi na 688 da ake cewa su'ila Ibn Abbas radiyallahu anhu an tambayi Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda akan ma balul musafir yusalli raka'atayn idan farada wa yusalli arba'an ma al-imam me ke faruwa ga matafiyi idan shi kada yake sallar azhar la'asar isha sai raka'a biyu idan kuma yana bin liman sai ya cika amsar da Ibn Abbas radiyallahu anhu ya bayar mai sauki sai ya ce tilka sunna hakan shine sunna kaga an ce sunna ba musu ga mutumin da ke imanin an ce haka sunna take to magana ta kare duk sunna akwai hikimomi a cikinta amma hikimar ko mun gani ko ba mu gani ba hanyar tsira shine a bi sunna ba dole ne ka iya ga hikimar ba ba dole ne hankalinka ya isa wurin hikimar ba don tushen sunnan ya fi ƙarfin hankalinmu mafhum tayyib amma in an ce tilka sunna to magana ta kare yace to haka ce sunnar ta karanta don haka a magana mafi inganci in ka bi mazaunin gida shine sai ka yi me sai ka cika sallah shine abin da ya tabbata ake yi a musulunci a baya ga wannan idan muka duba a cikin majmu'ul fatawa na Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya amsa wannan tambaya din inda ya kafa hujja a cikin juz'i na 12 namba na 252 inda ya kafa hujja da hadisi da ke cewa idza sami'tumul iqama famshu ila as-salah madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu wa fi riwayatin fa alaykum as-sakina wal waqar madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu kula da wannan hadisi yace abinda aka ce in kun samu ku bi wanda ya kubuce ku cika ta iya na cewa duk yadda liman yake sallah haka zaka yi ta idan liman yana yi cika sallah ne wajibi ka cika to kaddara kuma kai mazaunin gida ne liman sai isha raka'a biyu ya sallama kai sai kai me sai ka cika ta sallar ka wannan shine abin da ya dace sai kai me sai ka cika ta sallah saboda mazaunin gida baya kasar koda ya bi liman wancan hadisi na madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu hadisin bukhari na 636 sai da ma bai haukan wanda yake mazaunin gida yake bin liman mai kasuru ba iya magana akan ga wanda sallarsa ta dace tsakanin liman da mamu ne ko kuma ya zama liman iya cikawa mamu suna kasuru mafhum tayyib don haka a wannan hali in liman na cikawa ke ma sai ke cika idan yana kasuru ke ma tunda matafiya ce sai ke kasuru wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malam imani da hikima amin ya hayyu ya qayyum malam mutum ne ya samu matsala da iyalinsa har tace ya bata takarda yace mata sai dai ta kai shi kotu ko ta bashi sadakin sa shi mijin ya bada haka domin ya kore ta daga matsa mishi sai bayan kwana biyu ta kawo mishi sadakin ta ajiye sai ya dauka da niyyar cewa idan ya je wajen iyayenta suka yi supporting dinta sai ya sake ta, meaning it was a conditional acceptance, wanda wannan condition din bai cika ba. Anan shi khul'i ne ko ba khul'i bane? Shi ne yake ba mu wahala wajen wani lokaci amsa tambayoyin mutane. Abu na farko shi ne yin hukunci da jahilci. Mutum ba zai tambaya ba sai ya yi hukuncin ya tambaya. In muka duba ai ko cikin akadari shafin farko ai ya ce wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi. Ai wannan karatu ne nan kusa-kusa. Baya halatta mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin aikin. Na ɗaya. Na biyu, mafiya yawa wahalar da ake sha'an mutane suka yi tambaya, sukan yi tambaya ne ta mafiya yawan su ba duka ba, ta inda ansar za ta goyi bayan abin da suke so. In ba haka ba, shi yanzu da kansa ya ce ya zama conditional acceptance ne, amma conditions ba su cika ba. Sai ka zama mai fatawa sai ka amsa. Tunda conditional ne kuma ba su cika ba, to kuma me yasa kake tambaya dan uwana? Da ta matsa maka da suka neman fatawar malamai, ta matsa mun sai an yi shita yayi za a yi, da sai a ga maka matakan da ake bi na shari'a. Amma in har ka yadda ka fara bin matakan son rai, sai abu ya cakuɗe ka kawo gaban malamai ka ce a amsa, to kana sa kanka a damuwa kuma kana sa su a damuwa. Na farko tukunna shi ne, in babu dalili na shari'a, baya halatta mace ta tambayi ta roƙi shika a wurin miji, sai dai in har zama da shi yana cutar da ita a lafiyanta ko addininta ko mutuncinta ko abin da ya kama da wannan. Shi yasa Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan ma ghairi ma bihi ba'as fa haramun alaiha ra'ihatul janna. Wannan hadithi iya cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah, hadithi na 2226. Yana cewa a koda yaushe mace ta tambayi miji shika wanda babu laifi a ciki, shi bai gagara ciyar da ita ba, bai gagara tufatarwa ba, bai gagara ilmantar da ita ba, kuma shi bai zama mutumin banza fajiri ba, sai ta ce sai a rabu kawai ya sake ta. To anan Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi cewa ta sheki kanshin aljanna haramun ne gare ta, ba za ma ta sheka ba. A wannan hali idan ta ji haka kawai, iya da addini yana da nutsuwa amma ba ta son sa, ya za ta yi? Ba ta son sa, anan sai ta nemi kulli, sai ta ce to zan mayar maka abin da ka kashe ko kuma mu yi yarjejeniya, nawa ne zan biya gwargwadon hidimar da ka mini sai ka sallame ni? Shine ake cewa kulli. To anan bai zama haramun ba. Abin da aka ce haramun shine ta roƙi shika, amma kulli ba haramun bane. Saboda me? Saboda hadisi na matar Qais ibn Thabit da ta zama fiye ka darke cewa gashi mijina mai ibada ne, mutumin kirki ne, amma ba na sha'awar zama da shi. Sai manzo Allah ya ce za ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki, a turiddina hadiqatahu, za a mai da gona, ta ce na'am zan mayar. Sai ya ce to sai ki je ki same shi ku yi yarjejeniya, sai ki mayar masa da gona, sai a yi mai, sai a ɓata auren ba a sake ba. Shi khul'i a magana mafi inganci kai tsaye ba shika ba ne, sai dai an yi maganan kalmar shika a nan sai ya zama lafiya, amma sai a yi mai, sai a ɓata auren. So da haka a nan ba ta da ikon tambayan shika har sai in akwai dalili na shari'a. To kai da ka tambayi malamai ta ce maka me kake ka cutar da ita, shin kana hana ta ciyarwa ko tufatarwa ko wajen zama ko kuɗin makaranta ko kuma baka karantar da ita, ko kuma kana cin mutuncin iyayenta dare da rana? Don cin mutuncin iyaye da miji zai yi wa mace yana iya sa ta hakura da auren. Saboda me? Saboda duk lalacewar iyayen mace iyayar ka ne, kuma inda ba su haife ta ba za ka gani ka ce kana bukata ba. Shi yasa a ka'ida kuskure ne miji ya zauna ya rika aibata iyayen mata, ba daidai ba ne, kai ma iyayen ka ne, kuma jahilci yake kaiwa ga wannan. Kamar yadda ba ta da iko ta aibata iyayenka, kai ma ba ka da iko ka aibata nata. Yadda iyayenka suke iyayenta, haka iyayenta iyayenka ne. Mafhum? Tayyib. So kula ga wannan baya halatta. Na biyu, abinda nake fahimta a cikin wannan tambaya din shine, ina ne sharadin bai cika ba? Wannan kuma sai ka amsa. Na farko ka ce mata in tana bukatan arabu sai ta yi me? Sai ta je kotu ko ta kawo sadaki, sai ta dawo maka da sadakin da ka bayar. Ko daman sadakin da muke ci a Najeriya ai bulus ne, wallahi bulus ne. Aure yana da araha a kasar nan, in ba yanzu da aka fara na ƴan duniya a yi ta biki ana sabon Allah ba, in ka je ka gida na masu dattaku da karamci, wallahi hadin ba aure yana da araha. Tsanani za ka je ka ɗan yi ɗan akwati shi ne kyautatawan, wani ya yi uku, wani huɗu, wani ya yi biyar, ya ɗan saka zannuwa, ba a ma maka iyakar zannuwan da za ka saka. Kuma a zo wani ba sadaki yake bayarwa naira 50,000 ko 100,000, shi kenan ya gama komai. Ka je Saudiya ka ce za ka yi aure, za ka gaya musu. Wallahi wani in ya ci bashi aure a can sai ya yi aikin shekara 20 yana biyan sadakin. Ni dai ina karantarwa a Jami'atu Islamiyya a kulliyarmu, in naga wanda suke sabbin malamai ɗan ƙasa, mutum ya zauna shi kaɗai yana alwala ya fara bai kammala ba, ya tsaya daga na gan shi zan tsokane shi. Na san ya ci bashin banki zai aure ne. Mafiya yawa kuɗin aure ga matashi da yake fresh graduate, irin ɗan abin tausayawa, wani ai bai ma yi wani aiki ba a ɗan tausaya masa, usually kana buƙatar mafi ƙanƙanta naira 25,000,000. Eh, wannan shi ne ka je gidan da ba a takura maka ba, akwai dattaku a gidan, ba a matsa a ce yanzu ka kammala, ka ma ci fom ɗin ɗan sanda Allah bai sa an ɗauke ka ba hannu. Na san waɗanda suka yi aure matasa da ba ƴaƴan kowa ba, wanda na san nasa ya zo da sauƙi shi ne wanda ya aure ya ce a cikin Madina, a Madina har yanzu ya fi ko'ina a Saudiya addini, Madina da Makka. To shi ne wanda ya ce ya ci bashin riyal 250,000, shi ne a yanzu kamar 27,000,000 ko da 8,000,000. Amma akwai wanda ya je can Riyadh ya yi aure, shi ya ce mun ya ci bashin riyal 400,000, a yanzu ya haura 42,000,000. To kaga wannan ai duka investment ɗinsa a wurin bici, ta yafi wasa da auren, ta yafi za ka yi gabana. Shi yasa Balarabe ya fito da iyalinsa, ya san wahalan da ya sha in ya daga ya ga hatsari, za ka ga ya watsar da motarsa da kuma iyalinsa ya rike, saboda motar nawa ne gaba ɗaya, ba ga yadda kuɗin yake ba. Sai ka ga ya rungume ta ya rike baya, kuma ko wucewa kake kuskure sa ka ɗan kalle shi ba damuwa, an ka kalle ta sai ga ya tsaya yana maka harara. To kai malam kana matashi ka ci bashin 40,000,000 ka yi aure, yanzu akwai kadarar da ya kai wannan auren ka? Ai babu kadarar da ta kai wannan. To amma mu Allah ya taimake mu, abun ya zama bulus. Kuma maimakon mu gode wa Allah a kan haka, kuma sai ya zama abin walakanci. Wani sai ya ce a to duk shekara sai ya sake aure, ai ba daidai ba ne. Duk shekara sai ya yi aure, ai ba a haka. Ita rayuwar haƙuri ake da ita. Yanzu dukkanmu nan inda iyayenmu ba su yi haƙurin zama da suna ba, da ba a same mu ba. Wallahi haƙurin ya samar da mu. So dole mu ma sai mun yi haƙurin zama da juna tukunna, Allah ta'ala ya samar da wata al'umma mai albarka dalilin haka. Amma in muka ce mutum ya ɗauka ba zama ne na jin kai ba, to ba kuɗi ba ne, ai kaza kaza da sauransu, za a biya su end of the year allowance sun so, shikenan sai fara sha'awan zai canja. Wani fayyad da yake ba da motarsa a yi kakara haka yake ga yake aure, ai ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Kai ka je can ka ga yadda ake yi. Ka isa ka tunkari wanda ya ci bashin 40,000,000 ya aure yana matashi, ka ce ya shika ba sai da ƙarfinsa ya ƙare ba? Ai ba zai yadda ba, saboda gaba ɗaya investment ɗinsa ba ma na yanzu ba, na future ɗin a nan ya yi shi. To sai ga mutum yana aiki, an yi agreement da banki zai biya kuɗin within the period of 20 years, za a riƙa cira a cikin albashinsa, sai a riƙa kaftan albashin, ko rabi ana bashi rabi, ko a riƙa ɗaukan kwata ana bashi. To kai zai yi wasa da wannan? To ni a nan da kake cewa sharɗa ba su ci gaba shi ne ban fahimta ba. Na farko ka sa mata sharaɗi, in tana so, idan tana so ku rabu, ko ta je kotu ko ta kawo sadaki, sai ta kawo sadaki. Kaga a nan wurin ai ba a rai ka faɗa ba, in a rai ne ka faɗa kawai sai ka kwanta mafarki, sai kai mafarkin ka ce da ka sadaki, da ka tashi sai ta kawo, ya tafi auren bai yi ba. saboda me saboda abun da ya faru a mafarki ko da a mafarki kai mafarkin ka saki iyalinka ba ta saku ba in kuma ka fadi wani abu da wani yare ba haka kake nufi ba sai kace ka sake ta a wani yare kawai wani sai rubuta maka da China da Chinanci sai ce me sunan iyalinka sai kace Kande sai rubuta ma ka sake Kande sai ka fada ta saku a ka'ida ba ta saku ba saboda me saboda ba haka kake nufi ba ta saku ba amma in dai da kace in kin kawo sadaki zan sallame ki ko fije kotu sai ta kawo a nan wurin koda ba ita ce asalin niyyarka ba in ka faɗa magana mafi inganci abu ya faru shine magana mafi inganci Imamul Farraqi cikin Al-Furuq mujalladi na 3 namba 163 yace ma'anan niyya da aka faɗa shine al-insha bil qasd al-insha idan ka fara magana cewa abin da ka faɗa haka bakin naka ya faɗa daidai wanda kake son faɗa to shi ka yana iya aukuwa a wannan hali saboda daman bakin naka haka yake nufi ya faɗa so shi ka yana iya aukuwa saboda wancan hadisi na Muslim da yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadithin Muslim hadithi na 1327 da manzo yake cewa Allah yayi afuwa ga al'ummata bisa ga abin da ranta ya kulla matukar bata fada ba ko kuma bata aikata ba to anan ka fada ko baka fada ba ka fada anan ya riga ya fada ya ce in har ta kawo so da aka banga inda kace sharadin bai cika ba akwai bukatun karin bayani tambayar sa daga sai ce malam shin kulli ana irga shi a matsayin shika ne ko ba a matsayin shika ake irga shi ba a cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya mujalladi na 19 namba na 237 suna cewa idan mutum yayi kulli da matarsa kawai yace yayi kulli shine yace kawo kaza ya mata kulli a larabci sukan ce khala'atuki na miki kulli ko faraktuki na rabu da ke ba a ce tsallaqtuki sai a ce faraktuki aw khala'atuki haka ake fada sai yayi wannan sai suka ce in har kawai yace yayi kulli ne to kulli ba shi ka bane shi al-fashu mai bata aure ne in kuma da yayi kulli din sai aike da cewa yayi kulli ya sake ta dalilin kalmar itlaqin shika a ciki suka ce kullin na iya zama a matsayin shika saboda me na'am saboda shi ya ce ya sake ta saboda dalilin kalmar shika amma ibnu usaymin rahmatullahi alayhi ke cewa ko ya ce ya sake ko bai fada ba in kulli ne shika bai auku ba sai dai aure ya lalace ana iya sake aure da sabon aure da sharɗan aure amma auren ya lalace babu dama su yi mu'amalar aure amma ko ba shika bane saboda shi al-fashu ne dalilin ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ya dogara da aya ta cikin suratul baqara inda Allah ta'ala ya kawo shika guda biyu sai maganin kulli sai ya kawo maganin shika da uku sai ya ce inda kulli shika ne da shikan aure ya zama hudu ba uku ba cikin suratul baqara da Allah ta'ala aya ta 229 yake cewa at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun shika nawa muka samu mun samu at-talaqu marratan kaga shika guda biyu ko a gaba sai yake cewa illa an yakhafa an la yuqima hududallah sai dai in miji da mata sun ji tsoron ba za su ke kiyaye haƙoƙin Allah ba fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi to anan babu laifi cikin abin da take fansan kanta ta bangaren kulli kage ya zama kulli bayan shika biyu aka kira kulli a aya ta 230 sai Allah yake cewa me fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayra kaga shika daya biyu a talaqu marratan sai kulli sai shika na nawa na uku inda kulli shika ne da wannan ya zama na nawa na hudu so kula ga wannan sai ke ce a magana mafi inganci kul ibatin aure ne amma ba a irga cikin jerin gwanan shika in mutun yayi shika daya wa mace na biyu sai suka yi kul'i a gaba na uku wannan bai hana a dawo ayi aure na uku amma a lokacin goba da mai ce ya dawo da ita kul'i auren ya lalace mafhum tayyib wallahu ta'ala alam sai mu tsaya anan tambayoyin da ba su kare ba saboda lokaci ko muna cikin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam babi na 52 darasi na 85 yau muna shida ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1442 insha Allah ajide ina zamu tashi kan wani hadisi menene farkon hadisi da na'am حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشعر ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستأذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يذأبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بإنو فوضع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو أن تخيروا من رطبه وبصره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم أناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا صبي فأتنا فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا ومعه بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقع بطانة السوء فقد وقيا وانا حديثي ينا تكن التلخيص ناشق محمد ناصر cewa hadisi ne ingantacce ya zo cikin mustadrak na Imam Hakim hadisi na 7178 akan hadisi ne ingantacce yana bayyana mana irin rayuwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kamar da muka fara karatu sati da gabata rayuwarsa ba rayuwa ce ta wadata ko ta bunƙasa ko ta isa ba rayuwa ce kawai ta neman rufin asiri rayuwa ce ta wanda ya dauki kansa cewa a duniya shi matafiyi ne kawai yayyada zango ya huta ya karasa inda zai je shine lahira rayuwa ce ba ta wadata ba rayuwa ce irin wanda Bahaushe ke cewa hannu baka hannu kwaliya wanda ita ce rayuwar da aka yi a gidan fiyayyen halitta da mafiya yawan sahabbansa radiyallahu anhum kuma suka samu mata masu hakuri na akwai ya babu suka zauna da su a wannan hali a cikin wannan rayuwa da akwai kissa da Sheikh Tsantsawi rahimahullah yake kawowa na cewa an taba samu a zamanin magabata akwai matar da mijinta tufafi da suka mallaka mai siffar kaman bargo na sama da ƙasa shi zai fita je sallah da shi ya dawo gida sai ba ta yi sallah bi ma'ana ba su da wata tufa ta kamala da ke rufe jiki a yi sallah sai guda daya duk sauran ba su kai a yi sallah ba ya yi sallah ya fita zai je gida sai ta tare shi sai wani abokin sai ta tare shi cewa liman da lafi sabihullahu ma'ana me yasa ba za ka tsaya kai tasbihi tare da mu ba sai ya ce ajda'ani la ya'lamu bi hali illa Allah ka bar da babu wanda ya san halin da nake ciki da iyali na sai Allah sai takura masa ya faɗi halin sai mar bayani sai dawo gida sai iyalin ta ga yayi jinkiri akan tsarin da yake dawowa gida a lokuta da ya saba sai da gidan sa me ya faru sai ce ai wani ne amini na a masallaci ya tsaye da ni yake tambayan halin da muke ciki da ke wani hali sai ya ce ta iya tambayan halin kunci da muke ciki na babu sai ta ce ka gaya masa sai ya ce na gaya masa sai ta ce aliyau waqtul firaqu bainana yau kusan me yiwa shine karshen aure na da kai tace makatna sinina la ya'lamu bi halina illa Allah wal yawma tashku Allah ila makhluqin min makhluqat tace mun zauna shekaru da yawa babu wanda ya san akwai ya babu mu sai Allah amma yau har kana da jara'a da zaka kai karar Allah wajen wata halitta daga cikin halittun sa kana ga wata halitta muke ciki iyaye mata da kuma iyaye maza duka wannan darasi ne mai girma Allah ya sa mu wange lafiya haddathana Muhammad ibn Isma'il ya babu labari qala haddathana Adam ibn Abi Iyas Adam ibn Abi Iyas ya babu labari qala haddathana Shayban Abu Muawiya الشيبان يا باب الأباري حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير يا باب الأباري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن دق أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة دق أبو هريرة شين عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال يجي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيراد أبنك سبت أغريش يا كتو في ساعة a wani lokaci la ya khuruji fi hada bai cika fitowa a wannan lokaci ba ba a faɗi wannan lokaci bane amma sai malamai suka yi ta duba nassosi suna ga wani lokaci ne lokacin fita da bai cika fita ba bangaren farko suka ce tsakanin azhar da al'asar in ya shiga gida bai cika fitowa ba saboda lokacin kaidula ne da kuma lokacin shagaltuwa da iyali na biyu kuma suka ce a bayan sallan isha in ya shiga bai cika fitowa ba hadithin bai kira lokaci ba amma jumhur na malamai sun karkata in ma ya zama tsakanin azhar da al'asar ko can bayan sallar isha sune lokutotun da ya tabbata a sunna fitowarsa yana da karanci matuƙa da gaske ala ayyi hali in ka kaddara bayan azhar zuwa al'asar ko can dare ne bayan isha duka ma'anan hadisin zai iya dauka kuma ba lokacin fitan shine muhimmi ba darasin da ke cikin shine muhimmi mafhum tayyib don haka wala yalqahu fiha ahad kuma lokacin da mafiya yawa bai cika ganawa da mutane ba lokacin da yawanci yake warewa na iyali ko na gida duka ya shiga cikin wannan azhar da al'asar tsakanin da kuma can dare fa atahu abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu anhu as-siddiq al-akbar gati da arziki sai ya zo masa fa qala sai ya ce ma za'a bika ya abubakar sai yan halitta ce sai da abubakar me ya kawo ka a wannan lokacin saboda ya san sahabbai sun san lokuta da bai cika fitowa ba, in kaga an zo mar a lokacin mafi yawa mutanen kauye ne, su kuma mutanen kauye yana daga musu kafa, ba a cika takura su ban suka zo su yi duk abin da suke so a wurin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, sai rabu da su, amma zai fada ci a ku rabu da su, kuma haka ake mu'amala da bakauye. In ka ga bakauye ba wai yadda ake wa ɗan birni haka ake masa ba, sai ka mai da kanka dole dole sai ku zauna lafiya, amma an kace kai wayayye ne sai ba sar da kai da wayewanka gaba ne ba inda za ku je ku da shi. Yawa ran bakauye zo nan sai ya zo shi ya race agogonsa a wuya ya daura kaza a hannu, duk bai ga mun yi ba, amma ganin mu yake mu ne ba mu san dawar garin ba, kuma har ga Allah shi haka yake shi. To din kauyawa ne sallallahu alaihi wasallam yakan fito musu, in ma za a hana sai ci a kurabu da su. To irin waɗanda suka koshi da ilimi da imani kamar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, sun san lokacin da bai so a matsa masa a gida zai keɓanta da iyali, to ba su cika zuwa ba. To sai ga Sayyidina Abubakar ya zo a lokacin da ba su cika zuwa wurinsa ba, kuma sun san baya so a zo a dame shi. Sai tambaya, ma ja'a bika ya Abubakar, kai Sayyidina Abubakar me ya kawo ka? Kale ya ce, kharajtu alqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na zo ne in gabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai ce na zo kharajtu an alkaka ba, ban zo in gamu da kai, sai ce na zo in gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin ladabin magana, baka duba babanka ka ce kace, ba a ce kace, ba za ka duba malaminka ka ce malam kace ba, ba za ka duba shugabanka ka ce kai kace ba, ko sarkinka ka ce kai kace kaza, ba a haka. A babin ladabi sai ka me da shi third person singular, ko kuma ka mai da shi second person plural, mafhum? Tayi sai ka ce mai martaba sarki ya ce, kaga da shi kake magana ba sai kana bada labarin kamar sarkin wani, kamar yadda sarki ya ce, kamar yadda malam ya ce, kamar yadda liman ya ce, ba za ka ce kamar yadda ka ce ba. In kuma kana so ka yi ishara sai ka ce kamar yadda ku ka ce, sai ka mai da shi jam'i ko da shi kadai ne, kamar yadda kuka ce mai martaba, kamar yadda baba kuka fada, ba za ka ce kamar yadda baba ka ce ba, kuka ce. So a ka'idar ladabi na neman ilimi, in ka duba kilatu talibul ilm, haka ake magana ta girmamawa. Amma duk inda ka tsaya gaban babba sai ka ce ka ce kaza, to ya san baka da ladabin magana. Kuma in ka je majalisin ilimi kana tambaya, za a gane shin kana da ladabi ko baka da shi. Ko tambaya mutum ya rubuta, ko ba da niyyar mu gane ladabinsa ba ne, kana ɗaukar takardar ka duba za ka gane shin ya da ladabi ko bai da shi. A kowane hali za ka amsa, ko bai da ladabin ai dole ka karantar da shi don ya yi ladabin. So amma a cikin tambayar ka ana iya ganewa. Mafhum? Tayyib. Sai ce kharajtu alqa rasulullah, na zo ne don in gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai ce don in gamu da kai ba, kuma da shi yake magana. Na biyu kuma, wa anzuru fi wajhihi, ina sha'awar na ga fuskarsa, saboda ganin fuskar mutum musulmi mai imani ma ai ibada ne. Wa antalqa akhaka bi wajhin talib sadaqa, kawai ka kalli dan uwanka musulmi kai murmushi ya maka murmushi, akwai ladan sadaqa. Bare fuskar da duk duniya ba fuska mai daraja irin ta, fuskar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wa taslim alai, kuma nazo ne wa manzon Allah sallama in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaga ita kanta sallama, mutun da kake wa sallama ma sai kai magana da jami'i sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ba ka ce assalamu alayka ba, assalamu alaikum. Mafhum? Tayyib. Falam yalbas an ja'a Umar, bai dade da zama ba kenan, shine falam yalbas, ba wai bai ma zauna ba, bai dade da shigowa ba, sai ga sayyidina Umar ya zo. Fa qala, sai fiyayyen halitta ya ce masa, ma ja'a bika ya Umar, mai zo me ya faru, me ya zo da kai Umar? Umar bin Khattab radiyallahu anhu kale ya ce manzon Allah, anjuwa ya rasulullah, wallahi ina jin yunwa manzon Allah. A wannan lokacin ya ce yunwa nake ji. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sai yake cewa, wa ana qad wajadtu ba'd zalika, ni ma ina jin wani bangaren haka, saboda ladabin magana bai son ya ce iya jin wa, sai ya ce ni ma ina jin wani abu mai kama da haka. Don Allah, yaushe ka taba a gidanka a dare yunwa ta saka buɗe gida, ka fita baka san ina zaka je ka samu abinci ba kuma baka da kudin saya wannan ko babu halin saya ne akwai bambanci da kada jin yunwa a darar amma ka rasa wurin sayan abincin amma ga kudin abincin da kuma inda ba kama da halin da zaka saya kuma kana jin yunwa fantadaku ila manzil abil haitham bunu tihan al ansari sai suka tafi gidan wani sahabi shine abul haitham at-tihan al ansari wanda yake wakala ya kasance rajulan mutum kasiran nakhl iya da gonakin dibino da yawa gidansa ba a cika rasa bokunan dibino ba washa kuma iya da awaki da yawa in aka yi sa'a zuwa lokaci sai a samu dan soyayyen nama a gidan ga dibino ga soyayyen nama to sai su uku suka tafi suka ce to a wannan lokaci bari mu je gidan abul haitham sai aka fita da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar radiyallahu anhu da Umar al-Faruq radiyallahu anhu sai suka je gidansa walam yakul lahu khadam kuma shi bai da ma dan hidima boyi boyi ko masinja bai da cook a gidansa irin housemate da ake da shi duka babu gashi dai da arzikin dibino gashi kuma Allah ya bashi da waki da dabbobi amma duk da haka bai da mai hidima a gida falam yajiduhu kuma ba su same shi a gidan ba faqalu ra'atihi sai suka ce wa matarsa me ba su yi kan yi wa matarsa magana dan babu mai gadi a gidan ba mai hidima inda akwai mai gadi ana sallama sai ya fito in akwai wani mai hidimar gida shi zai fito to babu kowa sai suka yi magana da iyalinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta amsa aka ce aina sahibuki ina sahibinki yake ana iya cewa miji wa matarsa shi sahibinta ne ita sahibarsa ce a ka'ida maza su suke shugabancin gida kuma wajibi ne mace ta zama tana respecting mijinta idan yana bin dokokin Allah wajibi miji ya zama iya tausayin matarsa da jinkai gare ta hasalin haƙƙin miji akan mace tausayi da jinkai mace kuma ga miji shine girmamawa da mutuntawa amma wannan bai hana shi yayi respecting ɗinta a matsayinta na ɗan adam abokiyar zama kuma bai hana ta yi jinkansa ta kyautata masa amma dai mas'uliyarsa mafi girma shine wannan tausayi da tausasa cikin komai zai mata ita kuma ta mutunta don shine shugaban gidan gaba ɗaya yanzu a gidanka in ka shiga kai ne shugaban gidan kowa da kowa ƙarƙashinka yake sai abin da ka faɗa amma duk da haka wannan bai hana a ce ita sahibarka ba ce ita iyalinka menene sahibare akwai misali a Qur'ani wa sahibati wa akhi cikin wani sura cikin abasa daga yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi aya ta nawa 36 ko wa sahibatihi wa banihi mutun yana guduwa a ranar kiyama da mahaifiyarsa da ƴan uwansa da mama yawmin mar'umin a cikin ɗan uwansa da mamarsa da iyalinsa a daidai aya ta 36 sai ce wa sahibatihi wa akhihi da wa sahibatihi wa banihi da iyalinsa da ƴaƴansa li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anu yughni aya ta 37 kuma Allah yace a wannan wuni kowa sha'aninsa ya ishe shi to kaga anan muhammadu shahid iyali sai Allah yace wa sahibatihi iyalinsa iyalinsa sahibarsa ce shi yasa anan aka ce aina sahibuki to yasa duk da miji yake shugabantan gida sai rika treating iyali a matsayin mai a matsayin abokiyar zama ko kawarsa ce kuma wannan ba wai sai wai ya zama cewa wai ko tana kusa da kai a shekara ba iya cikin matsalar da wasu maza ke samu mutum yana da ɗan shekaru ya kai 55 sai auri 17 kuma sai ce wani ya so ta yi tricin ɗinsa a matsayin kamar shi babanta ne ai ba zai yi ba ai dole yanzu ta zama kawar ka ce ba maganin baba yanzu babu kuma ustazanmu ma suna ba da mu a nan ustaz zai zauna yana karantar da mata har da a yi ta tilawa tana ganinsa ta assalamu alaikum tana gaisuwa wata ba sai ta ɗan tsuguna an ce a wuce 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 tukunna to sai ce yana so sai aura wai sai ce wai wannan girmama wanda ake a ajin hadda a gida haka za a fara ai ka tashi a aiki ai ba zai yi ba ai ba bai ai in dai ka yadda kace ina so haka baka to magana ajin hadda ya kare yanzu dai sai dinka koma ajin hadda wanda suka saurata za su ci gaba da akrama kalla amma ita koya akai abun ba zai canja ba ba sai yanzu ai wannan ya kare kuma duk girma magana aka yi bayan ma sai aje kamar regret yanzu da nake maka na ku so ba a haka in dai ka aure ta kace kada so aka baka aka aura to maganan wancan rayuwar ajin hadda ta kare kai da ajin haddan ai da aswaki kake shiga ko kuma kanka a kasa yanzu kanka a kasa kake shiga kuma da aswaki kake shiga so ustabe a rika sani in abun ya canja dole a canja so ni ta bar matsayin daliba dake koyan hadda da kake daga bulala kace ai ko kai duka ai fara tilawa daga an ji muryar malam da bulala sai ai yanzu ba za a yi haka ba yanzu ba za a yi ba in ba haka ba kuma in tona maka asiri fa qalat sai tace in talaka ya tafi yasta'dibu lana alma zai nemo mana ruwa mai yasta'dibu ruwa wanda yake mai zartsi shine ma'un azbun ya je nemo ruwan zartsi wanda za a sha falam yalbasu basu dade ba an ja abul haitham sai gashi mai gidan nace ya zo abul haitham bikir bace ya zo da kaman gora haka da ruwa ko jarka ko guga haka abinda ake debo ruwa a ciki yanzu abuha ai shine yahmiluha yana dauke da ita a kansa gashi ya kinkimo ruwa ya tafo da shi iya dauke da shi fawa ba'aha sai ajiye ruwa thumma ja'a sai yazo yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar manzon Allah yana runguman sa kamar da muke ga Laraba suke mutun ya rungumi dan uwansa shine yaltazim wa yufaddihi bi abihi wa ummihi yana cewa manzon Allah zan iya fansanka da babana da babata shine bi abi anta wa ummi shine yufaddihi yana fansansa da uwa da uba thumma nalaka bihim ila hadiqati sai ci amuje gona da gaggawa sai dauke su zuwa ga lambunsa da ke gefen gida fa basada lahum bisatan sai musu shimfudi haka na girmama baki yaji aka fito da shimfudi aka shimfuda da gaggawa thumma nalaka ila nakhlatin sai fita da gaggawa yaje wajen dibino faja'a bikinubin kaga basu ce masa muna jin yunwa ba shi ne abinda za a gane lokacin da baka tsammanin bako bako yazo kuma kaga ba mai wadata bane ba fa sai maka cewa ina jin yunwa ba iya cikin matsalar mu a yanzu shine ba ma gane damuwar mai damuwa har sai mai damuwar hakurinsa ya gajiya ya faɗi damuwarsa ba daidai bane dole ka rika studying mutane psychologically kana tare da driver ka kana tare da mai gadin ka kana tare da kanin ka kana tare da makwabcinka da abokinka ka rika kula da halayensu daga mutum ya canza hagani ya cikin damuwa ba sai ya fada ba yanzu anan ba ai komai ba amma take ba su ce ga damuwar ba shi yadda bai fara ka abubuwan da ake bukata kaga ai an huta ko ba wani bukatun ba sai ka ce ga abin da ya kawo mu so da haka in kaga mutum ya zo lokacin yunwace kuma abin da kake ga kafi karfin me zaka ci a gidanka akwai buhun shinkafa a tsaye wallahi wani bai da fano daya ba yadda kuma ya iya akwai wanda na sani wani bawan Allah dattijo ne haka mutumin kauye wani yake gaya masa cewa tadi ake haka ana zo yake cewa shi fa yaje wani gida ya ci nama ya koshi dattijon yace masa dan sallah ne yace ba sallah ba yace to ai ba zai yi ba yace Allah ya ce dabba su ta kasa ne saboda hankalinsa bai kama akwai rufin asirin da ya kai za a ci nama a wani gida a koshi ba yanzu wannan ka zama sanadin koshinsa ba ranar sallah ba da nama har ya koma zuwa ga Allah ba zai manta ba kuma ga mutanen ƙauye da halin dattaku duk sallar da ya sai maka addu'a dan ba su zama yan bariki ba sun manta na kabila na khalatin shi ne ya tafi wajen gonar dibino faja a bikin win sai zo shi da dibino a jikin zangarniyar sa mai ake kiran zangarniyar in ka ciro gaba ɗaya ka tumbuke reshen wanda yake mai girma da hausa reshen sa komai ko nonan dibino ko to sai ciro gaba da aka tumbuko shi daga tun daga jikin dibino aka tumbuko shi mai girma aka sai dauko ya kawo musu shine bikin bin fa wa ba'ahu sai zo ya ajiye ko a tsakiyar su a gaban su gaba daya kawai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace afala tanqaita lana min rubbihi me yasa baka takaita akan kawai iya rutab ba ai da ka ciro rutab rutab shine fresh wanda yake za a ganshi mai dan ruwa-ruwan nan wanda in ka tauna sai ka ji ruwa a cikin sa to shine rutab ai da ka ciro iya rutab ka tsun ko shi fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah inni aradtu an takhtaru ni ina son ku zaba ne au takhayyaru min rubbihi ko kuma ina son ku ku zabi rutab din da kanku saboda haka ake karban bako laraba suna da wannan dabi'a a cikin ko wanda muka yi aiki da su a jami'a ta Madina sai mutun ya kira ku gidansa ya ce da Allah a zo a ci abinci in kaje sai ka samu rago an gasa shi gaba ɗaya haka ai shin fuda shi a tsakiyar falo haka yake a bankare kai zaka yi abin da kake so kuma sai a sa shi akan wata shinkafa ta musamman na gona zuwar da yawo gaskiya ba ma sati biyu wani bai gayyata an ci wannan ba yau a je gidan wani a ci gobe a tafi wani lokaci ran alhamis an rika jami'a sai mu tafi can jeji tunda akwai abinci sai ku tafi can kan dutse bayan gari ku yi shimfiɗi da iyalanku a baza carpet a wurin a nan za a kwana sai an yi asuba a koma gida a ci abinci a sha abin sha can kan dutse za a je a zauna Allah ta'ala ya amintar da mu. Na'am. Yace ina son ku zabe min rubbi hida rubab wa busrihi da wanda yake kaman bushashshen sa. Kowa ya labirin wanda yake so. Fa akalu sai suka ci wa sharibu suka sha min zalikal ma daga wannan ruwan da ya kawo. Kai kaga abin mamaki. Ruwan da ya debo yanzu ya fara amfani. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce haza wannan wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa minan ni'am iya daga cikin ni'imomi allazi wanda tus'aluna za a tambaye ku wallahi anhu a kansa yawmul kiyama ranar tashin kiyama za a tambaye ku wannan iya ishara zuwa ga aya a Qur'ani kamar wace aya ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ونسورة التكاثر آية لنا آية تتفس آية تتفس جزاكم الله خيرا كاغا الله يتي ثم لتسألن يومئذ سنن والله ذا تنبيك أولن مني نكياما عن النعيم أكن جني مؤمن الله يمو تو أنا سيقيا مسلم ومن ذل بارد كنسا مئنوا من سيني wannan ya cikin dalilin da aka ce tsakanin azhar da al'asar ne na biyu wa rutabun tayyibun kun samu fresh dibino wannan danye-danyen wanda ake son mace mai nakuda ko mai shayarwa ta rika ci wa ma'un baridun ga ruwan sanyi to waɗannan ni'imomin ya gaya musu a wancan zamanin da is over 50 degrees celsius yawanci zafin madina to mu yanzu ni'imanin Allah zai tambaye mu jirgin sama ni imani magabata sun rayu suna sa ganye muna sa yadi yadin ma sai mun canja ni imani wannan fan din a masallaci ma ni imani a gidanka akwai fan ko AC a motarka akwai AC a masallaci akwai AC haba wata nima ake nima da rice wani kuma yunwa ba ta cire ka a gidanka ba a cikin wani lokaci da ka tafi gidan wani duka waɗannan ni'imomi ne jama'a mun tuna cewa keke ni'ima ne mun tuna mashin ni'ima ne mun tuna mota ni'ima ne mun tuna jirgin sama ni'ima ne inda manzon Allah a lokacin sa an saukar hijirar da zai daga Makka zuwa Madina ba kawai airport zai shiga amma kai da Madina ba amma ya kama hanya da kafa cikin wannan sahara din cikin duwatsun yana hawa yana sauka kuma ana bin sa fiyen halitta yake tafiya akan raƙumi tun daga Madina har Siriya yana kasuwanci sahabbai suka tafi har zuwa nan Misra suna kawo sakon addini harkanin borno uku batu bunu nafi ya zo shi Allah ya ji kansa
duka babu keke balle mashin balle mota balle jirgin sama ai wallahi idan muka tsaya gaba ga Allah zamu sha tambaya wallahi duk waɗannan ni'imomi ne wannan wayar da kake gani ni'ima ce sahabbai ba su rayu da ita ba in kana son magana da dan uwanka a Kaduna ko a Kano sai dai ka je ka same shi ko ka rubuta ka tada wani ya kai ya dawo amma yanzu a waya sai ka kira minti dai kai maganan ka gama wallahi ni'ima ce Allah zai tambaye mu ga talabijin kana kallon sallan haramin azhar la'asar kamar da kai ake sallar har ka gane wannan sallar Sheikh Suddes yayi wannan Imam Shurab yayi wannan wane yayi haba jama'a ga ilimi araha a talabijin ilimi a radio ilimi online ilimi kuma mu je filin kiyama mu wuce a cikin mintuna kadan Sheikh bin Bas rahimahullah ana jimamin cewa shi bai gani makaho ne amma yana da karfin memory da masu ganin ba kowa yake iya yi ba akwai lokacin da aka je wajensa aka gaisuwa ɗan uwa malamai daga Najeriya sun kai mutum 28 kowa idan ya gaisa da hannun ka assalamu alaikum ko gaisa sai ka tambayi sunan san da ya gama da kowa da kowa sai ya zo ya maimaita sunan su gaba daya dukkanin su yace bai gani amma ya gode wa Allah cewa gobe kiyama Allah ba zai tambaye shi akan ni'imar gani da ya bashi ba yana da nutsuwa cewa daga cikin tambayoyi Allah ba zai tambaya idan da muka baka mai kai da shi ba shi ya huta bai da tambaya akan gani don Allah bai sa ya gani ba to abin da yake samun peace of mind kenan shine mu muje mu amsa tambaya akan ido shi ba ta shafe shi ba a bar shi da na kunne da na baki da makamantansu amma gani bai gani ba zai ya amsa tambaya akai sai mu je mu yi bayani ganin mu mun bata lokaci a kallon Qur'ani ne da hadisi ko mun bata lokaci ne a kallon kidance-kidace da rawai-rawai da makamantansu kowa zai yi bayani ka kalla ɗaya ka ƙara maimaita a yi magana ka ce ai ɗaya ne har yanzu baka kyafta ba ko babu laifi akwai time duk da za mu yi bayani duk yadda aka yi sauri hadisin ba zan iya kammala shi ba sai mu raba shi biyu ya dai gaya muku wannan ni'imomi guda uku insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu za mu tashi akan fanta na Abul Haisa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته